Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi hutun karshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Madina Dahiru Mai Shanu
Murtala Faruk Sanyinna
tare da ni Sarfil Hashim Gumel.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu duba harkar zamantakewar iyali.
Yanzu idan aka yi wa yarinya aure ba a shekara wata ma ba a wata daya an sake ta ananan zarwarawa saboda ta tashi misali ta ga abin da ake makwabtansu a gidansu ana yi ba akwai mata hakuri ba ba za ta yi wannan hakurin ba saboda cikin gidansu ta tashi ta ga abin da mahaifinta yake wa mahaifiyarta.
To ganin yadda zamani ya juya maza da mata suna yin aiki domin neman rufin asiri batun da zamu duba a yau shine cikin su wa daukar nauyin iyalin gida ya fadawa.
To Murtala kan haka ne ma zamu ji ra'ayi daga bakin matasa mata da maza za ku mu kawo muku wasu amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na Facebook.
Daga ƙarshe kuma idan lokaci ya ba mu dama zamu bude muku layi domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan wannan batu. Lambar da za ku iya kira ita ce alamar tarawa 1202 205 2655 wato alamar tarawa 1 202 205 2655. Sai ku biyo mu domin jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe.
To da farko abokiyar aikin mu Aisha Mu'azu ta biyo mana ra'ayoyin matasa game da daukar nauyin iyali a gida ga dai yadda tattaunawar ta kasance.
Mana ku zaka gaya mana cikakken sunanka?
Sunana Muktar Abbas.
Wanke dade a ra'ayinka menene cewa maza a zamanin yanzu suna gujewa daukar nauyin gidajen su?
Ni ban yarda da haka ba. Dalilin na kuwa shi musulunci yana da tsari. Musulunci ya tsara yadda ake neman aure. To in dai aka bi haka wannan matsala ba za ta samu.
Amma so da yawa sai ka ji mace tana kokawa dan tana aikin gwamnati. Misali mijinta baya kawo dan cefa ne tumatur ne menene dan kayan yara ta ga abunda aka ci abunda aka sha bai dame shi ba ba lafiya bai dame shi ba bai san yadda aka yi ba tana da ciki ta haihu san yadda aka yi.
To wannan ya ta'allaka akan irin shirin da ke tsakanin kafin ta aiki ko kuma bayan tana aiki. Wani zai iya yiwuwa tsakanin su ne suke wannan shirin kila ba da son mijin za ta aiki ba ta yi in zai fighting ba ke ce tunda tana da source of income she is on her own tunda bai da yanda zai hana ta wannan aiki saboda ba mamaki yana ganin kaman tana ganin gazawar shi yasa za ta aiki duk da kuma yana ganin yana bakin kokarin shi akan yi mata abin da ya kamata daidai da yadda shari'a ta aji. To ba zai fito fili ya yake ta ba amma sai amfani da wannan kafar ya yake ta.
Amma ina ga shimfiɗa da musulunci ya yi na miji ya ɗau nauyin iyalansa kuma sanin cewa ai haƙƙi ne ya rataya a wuyansa duk da cewa zai hora ta ya sake mata komai gaba ɗaya haka ya dace ya amfani da wannan kafar wajen hora matarsa.
Eh an shi sa ne maki shimfiɗa tun farko ne ce ya danganta ga shirin da suke wani bi da farko zai za ta ce za ta yi kuma zai ce bakin gurgurdan abin da yake samu will be able to cater for the family kuma a hankali sai to ita kuma ta yi maybe pressure from friend family da sauran mutane ce mata try and be on your own which is good guide or right zai samu sauki to amma ya danganta ga ra'ayi na mutane da ya sha bambam kan mata su ce aiki ko ka ce aiki.
To idan ana da kyakkyawar fahimta tsakanin su kuma shi ne ma aka yi ce baya so ta zauna a gida yana so ta aiki kuma asali ma ta so ne ta zauna a gida ta wanke wani ta tsoma gida
to ai wannan kuma ya saba wannan da saba ya kauce ma shari'a abinda ta yi kuma tabbas akwai repercussion ne wannan sun anan duniya halaka
kai kuma wani na kasu da hakan yake haifarwa a zamantakewa na aure kama daga bangaren yara kuma auratan da kuma al'umma gabaki ɗaya domin iyali suke haifar da mutanen da suke mu'amala
yawancin matsalolin da ake samu ma a yanzu a domestic local ta federal da global level yana faruwa ne daga gurguncewa aure saboda shi aure ya gyaru za a samu zuri'a mai kyau don uba zai sa ido kan ƴaƴan shi uwa ta sa ido kan ƴaƴan ta a haɗu su nuna musu za su zama mutanen kirki amma in suka tashi suka ga akwai rashin jituwa a tsakani ko ta yaya yaran in ba za su iya faɗa ba za su ta sa ido suna gani abin bai musu daɗi amma ba su da yanda za su a da yanar zai sun suke wannan abin ma ashe ba komai ba wannan abin zai tafi a hankali yana damunsu yana ɓata masa rai sai su zama sun yi abin da suka gani ya zo masa a ran saboda suna ganin ai iyayensu sun yi to ba wani abin laifi ba ne tunda kuma ba su iya tsawata ma iyayensu to ga kowa kawai zai yi abin da yake ganin hankalin shi ne ya bashi haka sai ki ga an samu yara bari wanda su ne za ki ga an rasa yanda za a yi da su a society ne makawar wannan matsalan abu biyu ke kawo wannan rashin ilimi da talauci haƙƙi ne da kuma ta tsaya ta diba abin da mutane za su nema ta yi musu don su samu sauƙin rayuwa kuma abin nan da mutane za su nema shi ne ilimi ingantaccen ilimi da kuma tattalin arziki mutane su samu abin da za su riƙa samu abinci da sha.
Sunana Aishatu Aliyu Jigawa.
Ya Aisha, menene ra'ayinki game da maza ba sa sauke nauyi da Allah ya ɗora musu na aure a zamanin yanzu?
Ra'ayina shi ne maza yanzu ba sa sauke na haƙƙin da Allah ya ɗora musu. To abin biyu ne, wani ya san haƙƙin yana da ilimin abin, wani kuma bai san haƙƙin ba, wani kuma matansa ba sa yi masa biyayya da zai ɗauke musu nauyin da Allah ya ɗora musu.
Idan ka ce ai ka auri mace ko ta maka biyayya ko ba ta yi, ai haƙƙi ne akwai haƙƙi a auriyarsa ita ma akwai wani yara ta amiyarta, idan ita ba ta sauke ba ai kai sai ka sauke.
Eh, ina nace miki wasu mazan suna da ilimin da.
Idan na fahimce ki rashin wadataccen ilimin
addini ba za su san cewa su ɗauke nauyin da Allah ya ɗora musu na kan matansa ba ko da biyayya ko ba biyayya. Wasu kuma za ta ga saboda matansu suna aiki sun bar musu komai, sun bar musu gida, sun bar musu yara. Mu kuma abin da ya sa dubun za ta ga mazan sun bari mace idan tana aiki ba ta duba cewa wannan miji na bai kawo bari ba zan yi ba. To dama saboda haka take aikinta, ta yi wa ƴaƴanta, ta yi wa kanta, ta yi wa wani ma. To su kuma ganin wannan ta ɗauki wannan gaba ɗaya responsibility ɗin kawai shi kenan sai su zama sun yi rilayan ba za su yi ba.
Amma idan kika ce haka mata masu aiki aka fi wa haka ko kuma a hadda waɗanda ma ba su karatu suna aiki ba.
Wanda ba su yi karatu suna aiki ba su ma wani zuban suna fuskantar matsalolin nan. Tunda ni mace ce ina tare da mutane da dama kuma aiki na ma na rayuwar mutane ne ina sanar da wannan abubuwan da suke faruwa. Mafi akasari a yanzu mata su suke son aure, maza ba su son aure.
Shi yasa kenan suke sake musu dukkanin nauyi ko kuma kusan duka.
A cikin kashi uku kashi biyu sun sakewa matansu nauyin iyalinsu.
Ina gani yin hakan yana jawo wani nakasu cikin zamantakewa na rayuwar aure kama daga bangaren yara ta mata da mijin da kuma al'umma gaba ɗaya.
Yana kawo nakasu sosai ma kuwa.
Kamar
yanzu idan aka yi wa yarinya aure ba a shekara wata ma ba a wata ɗaya an sake ta ƙananan zarwarawa. Saboda me? Saboda ta tashi misali ta ga abin da ake makwabtansu a gidansu ana yi. Ba a koya mata haƙuri ba, ba za ta yi wannan haƙurin ba saboda me? Saboda cikin gidansu ta tashi ta ga abin da mahaifinta yake wa mahaifiyarta.
Haka
kuma ta san haka ne ya dace. To shi yasa abin yake daɗa ƙaruwa, yake daɗa kuma taɓarɓare mana.
Amma ai daga cikin sharuɗa da aka shimfiɗa na yin aure har da bincike na halin wanda za a aura kama daga ita mace da shi namiji. Iyaye ne ba sa abin da ya dace, a'a su ma'auratan ne suke munamuna suke rikowa ko kuma a dangi ne ko kuma mutanen da ake tambaya.
Abin ya kasu kashi uku. Na farko ba a bincike sosai yadda addinin musulunci ya bayar tanadar mana cewa a bincika. Me ya bincike yarinyarka ta zauna ta yi makaranta ta yi kandi. Illa Allah kake kawai ka mata aure. Na biyu kuma saurayin da zai zo wani zai zo akan yaudara sai Allah ya nuna masa kuncinsa aure ya shigo. Na uku kuma da iyaye da su yaran kansu tunda zaman auren ba a koya musu shi yanzu kamar yadda na faɗa a baya ba a koya musu shi. Akwai laifin iyaye a ciki.
Ta yaya za a magance ire-iren waɗannan matsaloli da ke faruwa musamman na gujewa ɗaukan nauyi da Allah ya ɗora
dora wa mutum na aure
yanda za a rage shi na san yanzu akwai islamiyoyi da dama ɗan uwana mata su shiga islamiya da dama da ake koyarwa mai gida wanda baka bar matarka ta je islamiya ba je islamiya a ƙaro ilimi kai ma idan da wani wanda kuke tare da shi ko office ne za a iya fadakarwa aiki ya zamanto kun zamanto less busy za a iya fadakarwa kuma a unguwa ne ya kamata a ce wannan group din da suke zama su yi hira ina fadakar da junan su yanda addinin musulunci ya tanadar musu su sauke nauyin iyalin su wannan shine abin da zai rage mana da wannan ga gwamnatoci da su ke sa malamai ana dan haduwa lokaci kadan haka ana sa kwamitin malamai suna gayyatar wata sai muna ne haka wani gayyatar fadakarwa ne yau a ce ana wa'azi ran Lahadi an sa wa'azi a guri a je a zauna a ji to ina ga wannan haka unguwanni ne gurare ne haka za a gayyata matan mu da suke suna da ilimi malamai a cikin mu za su ke gayyata irin wannan guraren haka ko a cikin gari ne a ƙara juna sosai to ina ga wannan insha Allah in dai aka yi zai sa du mu gane
maza a zamanin yanzu ba sa suna gujewa daukan nauyin iyalan su
idan muka kalli shi wannan al'amarin zamu ga cewa wani abu ne wanda yake musabbabin shi shine karancin sanin addini addini kuma ta kowane janibi musulmi ne kai ko ba musulmi bane kai babu inda addini ya hore maka kyale iyalinka bayan ka auro su ka kawo su idan da a ce mutane sun na da fahimta na addini da duk suka fahimta za ka ga cewa ba za ka taɓa samun irin wannan abubuwan ba musabbabin abin shine karancin addini na'am zaka iya samu kalilan daga cikin mutane wasu suna da ilimin addini amma kuma sai zama cewa basu bada 100% kulawa ga iyalan su ba to wannan sai mu iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin suna cikin wata musiba ne babba a ta wannan janibi amma idan da mutum ya fahimci haƙƙin aure a kansa to lalle ba za ka taɓa samun daidai da kiftawan ido iyalin shi za su kuka da shi akan wani abin da ya dora a kan shi wanda zai ya kamata ya sauke wa kawai abin da mutum ya taƙaice shi ne gaskiya akwai karancin sanin ilimin addini da kuma karancin fahimtar ma wato wane ne kai misali ai kai mutum kai wani abu ya dora a kanka wanda kake kulawa da kanka to yanda fa kake jin cewa ga wani abin da ya kamata ka kula da shi a kanka to in ka auro wata ka kawo wata to wannan abin fa akwai shi a kanka nata
malam awal ba na tare da fashin ka ba amma zaka sha mamaki cewa akwai maza masu ilimi hafizai masu karantarwa ma wasu ka duka ba kalilan ne daga cikin irin wayannan amma zaka ga masu sani addini kuma suna tauyewa iyalan su hastokin su suna da dama wani zaka ganshi kana gani su kaga kamulin mutum kaga mutum ne sosai kaga mutum ne addini amma idan ka fasa ka fasa shi gidan sa ka ji irin ba da kalar da ake yi a wannan kika sha mamaki
lallai kamar yanda nayi magana a baya cewa zaka ga wani shi yana da ilimi ba karancin ilimi bane sai dai kawai zai zama cewa amfani da shi ne ya gagara akwai wasu wuraren da in ka taka ka ji zaka ga cewa su a wurin su ma aure gwada imani cewa to idan ka auro wata to za ka gwada imanin ka ga cewa zaka iya daukan takalifin ta ba kai ga kari ba fa sai ka kuma ka iya ganin cewa imanin ka ya cika ne sannan ma za ka tunani kari to wasu zaka ga cewa a nan kasan da ma wasu kasashe na Afirka da cewa musulmi da wannan ba sa kallon shi a matsayin ibada wanda yake idan da abin zai kubuce maka to za ka iya kai ka ga jahannama
to ra'ayin wasu akan wannan shine mata sun yi yawa saboda haka duk abin da namiji sharadin da namiji ya gindaya musu su amince da shi don su samu matsuguni.
Lallai wannan cil dai wancan maganar tawa rashin sanin tarihin addinin musulunci ne. Saboda idan da ka san tarihin addinin musulunci tun manzon Allah na raye ke maganar cewa mata sun fi maza yawa. To ya kake kwatanta wancan zamanin da aka shekara 1000 da wani abu zuwa yanzu kuma. To idan ka dauka cewa saboda mata sun yi yawa ne yanzu ka ga daman kai duk abin da zaka yi. Lallai Allah ya kai sakamako gobe kiyama.
To wasu ma suna cewa ai idan mace tana aiki miji yana aiki ita ma za ta taimaka. Ya abin
lallai a wannan bagiran cil dai ina nan akan wancan magana na da shi fahimta. Lallai ba haka bane. Duk aikin da take
yi mace tana aiki ya kamata da miji ya ce a'a ni ba zan yi kaba kuma mu raba.
Sam babu rabawa. Babu dire da kintan ido da zaka bar mata wani sakalin gida. Addini bai koyar da wannan ba. Addini kuma kowani iri. In tana aiki in mata fika mutsami a aiki za fika samun albashi. To wancan haƙƙin bai so ka ba. A kanka wannan haƙƙin har yanzu na a kanka
akwai nakasu da haka yake haifarwa a zamantakewa namu na yau da kullum
lallai yana haifar da nakasu wani abu ne wanda yake bin bi'a jini wani abu idan da kai ka rike wannan iyalin naka bil haƙƙi da gaskiya yanda addini ya zo maka rike ba zai bi hal jikokinka fa jikokin nan naka za a kai gidan da zai zama to su ma za su fada ma hannu irin wannan hannu wanda da a ce kana nan a zamanin kaga irin abubuwan da yake faruwa da iyalinka ko jikokinka kwatankwacin abinda to zaka tuno wasu abubuwan da kai ma yar wasu zaka duk abin da kai zai biyo baya mafita shine mutane su zo su rungumi su san menene auren nan ma tukuna in sun san menene auren nan wani haƙƙi ne Allah ya dora akan auren nan to idan da za mu fahimci wannan akwai mafita a addini to muka dauki wannan mafitan ku za ga cewa insha Allah ba za a saba samu irin wannan abubuwan da ke kai kawo ba
to malama Jamila menene ra'ayinki game da maza suna gujewa dokokin da aka dora zan iya cewa haka ne saboda jinsi zaki ga most of the men ba sa ma san auren mace ba ta da ake yi to sai ki ji suna cewa sun fi san su auren mace da suka aure ta da end of the day ba ta zama musu like zan iya cewa yanzu da ƙarfi aka so 100 na maza da ƙarfi samu na mai sai ta so 50 wa'inda suke so ba sa gujewa fuskan su kuma ta su amma me yasa saboda kasar maza yanzu za ki ga suna cewa su ba sa son su auri mace da ba ta da aiki mafi akasari sun fi raja kan auri mace da take da aiki saboda wata da yana da gida su ciyar da responsibilities maybe 50-60 ko kuma a times ma sukan barin ta da 80-20
idan kika ce kaso 80 wato shi ko ita ɗaya daga cikin su ɗauki 80
a'a su maza ni a nawa ra'ayin su suke ɗaukan kaso 20 sai su bar matan da kaso
kamar an ce fa ne na ce ma ta
wasu zaki ga
bayan yara
bayan wannan ma wasu zaki gani har rent
haya
yes mata su suke biya a nawa ra'ayin
ina wannan matsalar ya samu tushe
a ra'ayina mazan cewa suke yi business matan sun yi yawa
to su kuma matan suna so a ce sun yi aure su
matan su kuma suna so a ce sun yi aure su any wannan da ya zo musu you just jump at it
amma kina gani hakan na haifar da wani nakasu ko wata illa ga
saboda kin ga aka samu haka where by responsibility din gida mace ne ta fi dauka fiye da namiji zaki ga cewa tarbiyyar gida ko ƴaƴan zaki ga ni tarbiyyar akwai matsala ƴaƴan zaki ga san ta so wannan su da sauran tarbiyya saboda kin ga tarbiyya bai rata a wuyan mace ba so di mo cewa mace ce ta ga daukan ragaman dawaini gida zaki ga tarbiyyar gida an samu matsala
to ina mafita
da shi a kun mace ta yadda ta aure ta yi aure ya kamata ta bincika da tabbatar da wanda za ta aura zai iya taken ɗin responsibilities ɗin inda Allah ya ce da sauransu kafin nan kar ta zama saboda ne bi ko ta matsu she's eager to get married so she just jump
to masha Allah wato Murtala Madina kundi yanda mutane suka amsa wannan tambaya akan batun aure
haka
kasan ra'ayi riga
kowa da nashi
kowa da irin tasa
haka to yanzu nauyi dai waya dawo kan wayar rataya malam Mutala
Ito ni a gaskiya da nake kallon lamarin nan wato yadda zamani ya zo ne a tafi da shi. Duk da yake na sanar da cewa ba yadda za a yi a ce a musulmai ko krista kamar yadda muka gada a ce addini ba zai yi tasiri akan zamantakewar mu ba. Amma duk da haka zamani ya riga ya zo na yanzu ba maraya sai ragu, ma'ana kowa zai tashi da mazan da matan. To in kaga haka ta yi kuwa sai a hada karfi da karfi a tafi yadda
ya yi. A rufa juna asiri.
Ni dai a gani na.
Ta warwa Jumai Dida.
Yawwa. Tunda dai wannan abin tun farko yana kan namiji. Wani namijin ma kana fara taimaka masa kaɗan ma. In ruwa ne, in wasu irin ƙananan abubuwa ma, hatta da ma kuɗin makarantar yara sai ya ce kai zaka biya ba kai kana samun kuɗi ba. Ko kuma ya ce ba zai maka kayan sallah ba ko kuma ba zai maka ɗinki ba. Saboda haka in dai namiji yana da shi ba wai ba shi da shi ba, yana da shi zai iya ɗaukar nauyin komai. Ni a gani na.
Wato zaki soke kudinki a jaka kenan.
Yan soke kudina a jaka.
Amma dai akwai tausayawa.
In akwai tausaya in yana bukata ba. In yana bukata amma in baya bukata a ce zai iya daukan nauyi. Nauyin yara ta akan shi.
Madina daukan nauyi yanzu bangare daya yana da wahala.
Yana da shi yasa nace idan yana bukata sai ki taimaka masa. Amma wani namijin kana fara taimaka mishi zai ce ai ka ko yana
da kudi
zai janye. Saboda haka ne tun farko ma ka fara.
Amma kaga a gani na ai hutu ne ga zama idan tana aiki ba sai ka ce bai ta biya kaza ba a'a kai ba za ta tambaye ka ba ina son na sai kaza ina son tana da kuɗin ta to amma kai wahalar da Allah ya dora ma sai kai
wato ka san inda ake samu
matsala kamar irin su kaya da abinci da wanda ya zama
dole zan yi
yawa
amma na san ba ki zuke ce a bani kuɗi zan tafi shopping Shoprite zan yi shopping ku ba na gida ba kawai na ra'ayin kanki ko na sayan kwan kwalliya irin masu tsadan nan da
a to irin wannan shine zaki iya yi
ka san ka san kuɗi akwai abin da ake cewa wai capital project da menene to ai ya kamata akwai a ce mana suna da manya mata suna da haka dai
to kamar yadda muka bayyana a farkon shirin da in an jima ka dan zamu bude layin wayar mu domin ku masu sauraro ku kira ku wato mu jira ayoyinku kan wanda kuke ganin cewa daukan nauyin iyali ya fadawa amma kafin nan mu dan shakata da wannan
madalla a yau mun samu kiran mu na farko daga Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
sunana al-Mustafa Haji Sufi wanda ke gida hasken makasan arewa daga nan cikin garin Bauchi
to mallam al-Mustafa muna sauraron ka me wa kike ganin nauyi yara tai akan shi
to alhamdulillah gaskiya dai ni har da Allah na fitorawa su mata din sabila da mafi yawanci aspect lokaci akan dauki kamar shi auren ba ibada ba in an fito waje sai a ta mu'amala da dace ba to duk mijin da yake dan kishi in ya kai zuciyarsa ko irinsa haka ya gano to sai ya ji ransa bai masa dadi ba to da dama yana daga cikin abin da yasa wasu barin matansu su yi aiki ko kuma suke ka'ira da su akan kansu
wato in na fahimce ka ban da ya fahimce ka sosai ba in na fahimce kana ganin cewa nauyin yara ta akan mata ne ko maza
a'a namiji yana taya ne akan maza kai tsaye ai hakkin gida kan namiji
na'am na'am koda suna aiki suna samun kudade da mai kuma maji
ko koda duniya ta hada in dai sunan ka matanka to hakkin ka ne ka shayar ka
to almustafa to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka almustafa
to mun samu kira na biyu daga Taraba wani ne kan layi
ya lengo
na'am ko zaka maimaita wani ne kan layi
Ismail daga Jalingo
to malam Ismail muna jin ka
yawa nauyi da yara ta kan namiji ne
mhm
dai abinda ba a rasa ba na taimake Kenya kama mafi yawan lokaci sai ki samu matan ba sa biyayya ga maza wanda shi yake kawo rashin aiki sauke nauyi da yara ta kan mazajen aka sai na kai ke tsaye
na'am yanzu dai kana cewa kana ganin ya rataya akan namiji dai gaba ɗaya komai da komai
a dama nauyi ka akan namiji yake
to kana ganin ya kamata mace
zaka yi tayarwa zaka sharwa da sabo ba tutrabawa shi da
to idan mace tana da shi ta taimaka wa mijinta kana ganin ya kamata
eh ya kamata saboda gyara zamantakewa
amma bai zama dole ba
an hayyafa bai zama dole ba
okay na'am na fahimce ka to mun gode
bai na kira
to mun gode to ina ji mutul akwai wani akan layi ban san da goyen
yake bari mu ji mu killa mun san ko ina bane dawa muke kan layi a halin yanzu ake magana
na kan layi yana da jina
jina tare da mu
to da alamu ya goce na kan layi to fa to kin ji duk da yake da karare ne mata wato maza su ne da alakin wannan abiya rataye akan su to amma matan da to wani ya kira daga
bai mu je gida
to
wani ne ya kira daga Sokoto binne shehu
Sokoto binne shehu na
da wa muke kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa ke magana
dala kana magana da Kabiru Abubakar Bulan ya ce ga local government Sokoto state tare da Nigeria
to mallam Kabiru wa kake gani wato nauyin tafiyar da iyali ko daukan nauyin iyali yara ta akan tsakanin mazan ko matan wato
kan ta kasu zaka iya magana da Sokoto shi ban kana so
lafiya to yana da kyau idan mata tana da hili da sauran abubuwan da za ta dau wani tsawaiya na wani gehi idan ba ta taimaka domin a samu a ci gaba amma gaskiya ko a musulunce to shi yasa ma aka kawo cewa namiji ya shi ne babba ga mace mai tarihi da sauran su haka kuma kaga shi ne aka cewa mai gida takobin daga duk abin da aka yi shi na sai dai an samu taimako don ba kowane namiji ya ce karfin mata ta game da tattalin arziki ba wata wani suna yana gaskiya mata ta shi karfi dole ta taimaka na gode kuma tala farko sai na magana kai ba
to mun samu wani kiran daga Sokoto a Sokoto dai amma mama ya kiran yau wane ne kan kallayi
mai magana akan layi Abdulkadir
da kin hurumi
to mana Abdulkadir kamar da Sokotanci mana
wala Abdulkadir ka faɗa da Sokotanci
Sokotanci muka so kai mana
to ni ina tsara miji shi nauyi ya fama tun ga ma ko Annabi Adam lokacin da ya tabko ai kaga duk abin da ya hawo kai ne aka hawo an ce mata shi zai dauka nauyi don haka ta kaice abin da nake cewa lalle shari'a ta azar miji duk abin da ya shahi gida shi zai koda ko irin shara na da wasu abubuwa
har da su shara
shara na
ah lalle har da su goyo kenan
har da
goyo
har
da goyo
da goyo ba abinci ko
da abinci
har da ko duk gaba daya
to na
wa sha Allah mun gode da gaske wato na so a ce ya kunyi sakwatancin da ba ma
ne da sakwatancin
ai sakwatancin na yake baka ji ya ba halan
ina ji
a
ga ka ce in sakwatanni sai in ji kawo buzu na
ka kira sakwatancin sai ka koma wani buzu
kamar wani buzu
wannan ji ka ji ya buzu shi ne
eh mana to ya sakwatancin ba kamar mana mu mu yi kai
to na bu ku sakwatancin ku kuyi amma dai da haka za mu ci gaba dai
to lallai
to dai kun ji maganar baka ta ni dai nawa gaskiya ra'ayin shine mata a dinga taimakawa mazan ko kuma maza a ci gaba da riki wato nauyin da Allah ya aura muku aka ku yi biya kudin haya kudin abinci sutura duk abin da ya kamata ku yi amma Madina kuma saura a je a dinga tara kudin kuma a taimaka masa ana ganin ba shi kuma a just riki
a in yana da shi
a tsuke bakin aljihu
sarfilu akwai wani muhimmin lamari a nan shine kasan ko ubangiji ya ce ku gode mai in kara muku mata a dinga taimakawa amma su ko mazan ya kamata su dinga yabawa to kage sai su dinga karfafa musu gwiwa
wannan abu ɗaya kenan kwarai da gaske
yawa
duk da yake ba mu samu lokacin karanto abubuwa daga Facebook akwai ina jike akwai mun samu sako daga Facebook ko ba mu samu damar karanto da ayoyin ba eh ko da guda ɗaya ne ba sani ba ko zaki
bari karanto mana Sadiya M Sadiya ta ce filin yau da gobe eh to mu dai a nan kasar mu ta Afghanistan kowa ya san namiji ne yake daukan nauyin gida kuma shi ya kawo ki dole shi ne zai kula da ke.
To masha Allah, to masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kama zamu buɗe muku daba mu kawo muku wani sabon shirin. Za mu raddin wacin da suka ce maka shirin ya zo gare ku dukan mu baki daya, nake cewa muka kasance lafiya. Assalamu alaikum.